sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumelle tare da Hanifa Kaddar Isa da sauran abokan aiki muka sake da shirin mu na hantsi. A yau ranar Talata 7 ga watan Disamba na shekarar 2021. Cikin shirin za ku ji abin da masana ke cewa game da sabon nau'in cutar coronavirus Omicron da ya haddasa saka Najeriya a jerin kasashen da aka hana shiga wasu kasashe ciki har da Burtaniya. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Muhammad Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran manyan gidajen jaridun Jamhuriyar Nijar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kiran waya kuna aje mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Litinin ne babban zauren taron Majalisar Dinkin Duniya ya sake tabbatar da shawarar da aka yanke ta jinkirta daukan matakin kyale gwamnatin Taliban da kuma ta Myanmar da ta yi kaurin suna su wakilci kasashen su a majalisar ta kasa da kasa. Kwamitin tantancewa na babban zauren Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa cikin makon jiya cewa zai yi dage aikin bitar bukatar 'yan Taliban da gwamnatin Myanmar din da suka yi kaurin suna ta neman wakiltar kasashensu a majalisar mai wakilai 193. A saboda haka jakadun da tsaffin gwamnatocin Afghanistan da Myanmar suka nada a yanzu za su ci gaba da zama akan mukamansu, hukuncin da ya samu goyen bayan babban zauren Majalisar Dinkin Duniyar. A jiya Litinin ne dubban 'yan kasar Sudan suka yi zanga-zanga a Khartoum babban birnin kasar da kuma sauran wurare domin nuna rashin amincewa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Oktoba. Masu zanga-zangar dai sun ce 'yan sanda sun jefa barkonin tsohuwa domin su tarwatsa su lokacin da suka tunkari fadar shugaban kasar. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ba da rahoton cewa an kuma yin zanga-zanga a wasu garuruwan da ke wajen babban birnin kasar da suka hada da Kasala, Sennar da Port Sudan. A ranar 25 ga watan Oktoba, sojojin Sudan suka kwace mulki suka kuma kame jami'ai masu yawa a gwamnatin kasar ta rikon kwariya. Wannan shine juyin mulki na biyu tun bayan da aka fara zanga-zangar game gari cikin watan Afrilun 2019 da ta yi sanadin tsige shugaban da ya dade yana mulki Umar al-Bashir. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin wata ganawa daga nesa ta yanar gizo da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Vladimir Putin na Rasha za su yi a yau Talata, shugabannin biyu za su tattauna game da tsarguwar da suka dade suna yi wa juna, inda za su tunkari batun gaugawa na sojojin da Rasha take jibgewa a bakin iyakarta da Ukraine. Babbar ayar tambayar da take da tasiri a tattaunawar da kuma batun da masu yin sharhi da shugabannin siyasa suke muhawara a kansu ita ce walau Putin zai kaddamar da hari daga nan iyakar ko kuma yana yin amfani da sojojin ne domin matsawa Biden lamba ya bashi tabbacin cewa Ukraine kasa a tsohuwar tarayyar Soviet ba za ta taba kasancewa wata cibiya da kungiyar kawancen tsaro ta NATO za ta rika amfani da ita wajen kai farmaki ba. Kazalika shugabannin biyu suna da jerin wasu bambance-bambance masu zafi da za su tattauna a kansu, kama daga tsangwamar da Rasha take yi wa 'yan adawa da batun masu yin kutse a harkokin sadarwar yanar gizo da ke cikin Rasha ya zuwa ga goyen bayan da Moscow take baiwa gwamnatin karfa-karfa a Siriya.
To a gaishe ki, in an jima kaɗan za mu sake da sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda bayan dakatar da ba da izinin shiga Burtaniya ga 'yan Najeriya da Burtaniya ta yi, biyo bayan fargaba kan sabon nau'in coronavirus na Omicron. Ƙwararru da masana harkokin kiwon lafiya na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyinsu kan wannan batu. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Tuni dai ofishin jakadancin Burtaniya da ke nan Najeriya ya fidda sanarwa inda ke cewar ya tsaye da aiki akan duk takardun neman izinin shiga Burtaniyar. Na tambayi wani ƙwararren likita a Najeriya, Dr. Ridwan Muhammad, ko me yake fahimta da wannan mataki na gwamnatin Burtaniya?
Abin da ya ba su tsoro shine wayan Najeriya guda biyu da suka shiga kasan Canada aka samu su da wannan cutar. Muka saki aunawa a Najeriya mu ma da kanmu muka kashe mu duk uku suna da shi shine dame su. Shi zai da mu kowa yanzu kashin sa ma da hana Najeriya ko yanzu ko ina yanzu saboda ba ma yin gwajin sosai a Najeriya. Kuma an je in ka je wani waje sai a garo. So muna iya gane mutum yana da corona kuma ba mu iya ganewa yana da Omicron ko yana da Delta ba a yi sosai. Muna auna mutane suna da cutar coronavirus ba ma don ta ko Delta ko Omicron. To shi yasa suka ce Najeriya ma kowa zai zo ma ba za a iya gane wani cutar ke da ita mai zafi ne ko mara zafi. Ita wannan Omicron da ka ganta nan ko ta kashe 30 a cikin 100 ta fi virusin ita wannan mashakon wahalarwa ta kanta ta kuma fi kashi 10 ta kara karfinta da wahalar da za ta bayar wa mutum kashi 10 ga wannan Delta da ake ce ta mashegiyan kanta ne kaga an rufe Egypt an rufe South Africa duk kasashe da aka samu wannan cutar da su hana su zuwa to an gane ko muna da su gashi an samu uku a kasan nan mun faɗa kuma mun samu biyu kuma a kasan Canada so da iya mutane su tafi can ba samu suwa da shi ma ba auna ba tunda ba ma son awu mu gano ita wannan cutar shi sa suka razana visa ni kama ban da visa ingila dama ina son yana nan tuka yake nan gaba daya.
Naziru Bashir masani ne kan harkokin kiwon lafiya da ke karatun babban digiri a Turai ya ce shi kam baijin karfin sabuwar nau'in wannan cutar a Najeriya ta kai ya ce har Burtaniya ta hana 'yan Najeriya shiga kasar ta.
A ta kasar South Africa da kusan su suka yi wa duniya abin kirki har suka iya bayyana bincikensu da kuma gano wannan sabon nau'in nata kaga ai da har wani wariya aka nuna musu sosai sai daga baya kuma aka gane kasar Holland da sauran wasu kasashe masu ashe suna ma da itan kafin ma bayyana bayani daga Africa amma su kaga ba saka musu wannan hukuncin ba musamman ma kuma da suke ita tana cikin tarayyar Turai suna da free movement tsakanin saboda haka duk wanda yake Netherlands duk da akwai ta zai shi Faransa zai shiga Belgium zai shiga Germany zai shiga waye duk wannan ba a musu ba sannan sai wani kasa kuma daga Africa kuma su ma da haka an samu wasu tsarari sai a ce wai za a hana wani ya shiga can bayan su can su ma an za a zo a yi daya bayan daya a gwada wata kila su ma suna da ita wata kila ma ta fitar mu.
Shi ma wani kwararren likita a Najeriya Dr. Umar Musami ya ce nau'in sabon cutar Omicron a Najeriya bai dace a ce ta kai har Burtaniya ta ɗau wannan tsatsuwar mataki akan kasar ba. A wani labarin kuma gwamnatin kasar Canada wacce ita ma ta ne 'yan Najeriya shiga kasar ta ta kuma ce daga yanzu ba za su sake yarda da duk wani takardun shaidan gwajin corona daga Najeriya ba. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Mainakaina. Hadin da kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC wanda yanzu a gun muke cewa karfe 2:08 na dare wato daidai da karfe takwas a gugun Najeriya da Niger yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran.
Kenan ma'aikatar shari'a ta Amurka ta gurfanar da jihar Texas ta kudu maso yamma a kotu kan zargin cewa 'yan majalisar dokoki na Republican suna nuna wariya ga 'yan kabilar Sifaniya da kuma wasu tsiraran kabilu wajen sake sabunta sabon gunduma na majalisar dokoki da na jiha domin kara karfin kada kuri'an fararar fata na jihar Texas. Attorney General Merrick Garland ne ya bayyana gabatar da karar wanda shine babban matakin shari'a na farko da sashen shari'ar jihar ya dauka tun bayan da kasar ta fara sake fasalin zaben gundumomin bayan kammala kididdiga ta shekarar 2020. Jihar Texas ita ce jiha ta biyu mafi girma a Amurka da kusan mutane miliyan 30 ta kara girma sosai tun bayan da aka yi kididdigar ta 2010 da karin kimanin mazauna miliyan 4. Saboda haka ne jihar ta samu karin kujeru biyu a majalisar wakilai mai wakilai 435.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan.
Kamu yang sampai kuma yang kuat, kamu yang ada dalam hati yang kuat.
kuwa na haka yake wannan shirin kuma na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya za shafin mu yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu a ranar 25 ga watan Mayu shekarar da muka yi ban kwana da ita shirin ƴan ƙasa da hukuma mai da hankali akan korafin wasu iyaye a jihar Borno inda tun kusan shekaru 10 da suka gabata hukumomin tsaro suka je har gida suka kama ƴaƴansu matasa bisa tuhumar suna da alaka da ayyukan Boko Haram ga Muhammad Ibrahim Kwadi dauke da bitar wannan shiri da yazo muku tun cikin watan Mayu shekarar nan mai karewa
ƴan ƙasa da hukuma
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more
masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar
tafi da yaro na yau shekara 8 yana raye raye ban sani ba har yanzu ba labari shugaban bugari ya taimake ni ya suko mana da yaro din da yara din yara mu duk aka kwashe a karfe 3 har yanzu bai samu yaro na ba
matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga Boko Haram din da kansu tunda gwamnati bata kula da su su samu abin da jawabi akan ƴaƴansu da suka bata ba
to gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu mai laifi a masa hukunci da dan laifin sa wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi
asare yau shirin ƴan ƙasa da hukuma na Maiduguri ne jihar Borno dake arewa maso gabacin Najeriya domin jin yadda mata ke bibiyar hakokinsu a wurin mahukuntan kasar inda yau kusan shekaru 10 da suka shude bayan da sojojin kasar suka yi awan gaba da ƴansu da mazajensu bisa zargin alaka da ayyukan tarzoma na Boko Haram a dakace mu
Afirka mutum ne ƴan dace hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da farida baki ne ji ko na mace harkan ba
madalla masu rai kalubalen tarzomar ayyukan Boko Haramun na ci gaba da barazana ga ƴancin rayuwa ga mazauna yankin arewa maso gabacin Najeriya musamman jihohin Borno da Yobe inda nan ne ya kasance filin daga tsakanin mayakan kungiyar ta Boko Haram da jami'an tsaron Najeriya a wasu lokutan kuma yanayi na wuce gona da iri a kokarin da jami'an tsaron ke yi na dakile ayyukan ta da kayar bayan na mayar da hannun agogo baya ga ƴancin fararen hula a yankin yau kusan shekaru 10 kenan jami'an tsaro musamman sojoji na rike da dimbin matasa da magidanta a hannunsu wa kwanakin baya wasu gungun mata sun yi wata zanga-zanga a Maiduguri domin kwato ƴancin ƴaƴa da mazajensu na aure da jami'an tsaro suka kama
sunana Hawa Abuka ne abin da ya kawo ni yaro na ne har yanzu karfi 3 na dare su sojoji suka shiga suka dauka yaro na har yanzu bai gashi ba yanzu shekara 8 ne
suka shige gidan nake suka shiga kuma
a ji dadin suka shiga suka buka kofa suka tafi da yaro na har yanzu bai gaci shore ne ya ga mamma kare yanzu zai shekara 20 da wani abu ne shi din
kin je kamar yanki bisawu haka ke ji inda yake
waye ne zai samu in bisawu din ba wanda ya sani zai bi mana sawu yamma Abubakar Ibrahim shugaban bugarin ya taimake ni ya suko mana da yaro din da yara din yara mu duk aka kwashe a karfe 3 har yanzu bai samu yaro na ba shine abin da na ka kuka mishi ya taimake ni ya fitar da yara da musamu yara mu muma daya shekara shi 15 ne daya din kuma 25 ne
ya sunan ki mama
ya na Abdurrahman yaro na Balaji Agwange ban tafi da yaro na yau shekara 8 yana raye raye ban sani ba har yanzu ba labari ban taba ji labari ba ko yana da
eh yau guri mama shekaran yaron na haka
yaro lokacin shekaran shi 18 ko da na ban sani ba ya guri
Allah ya tsare shi
ana raye babu raye ba sani ba
ai tabla ma
na daga ina kika zo mama
daga Lamis Lago Gobri
na to me yake tafe da kiyana
eh na biyu aka kama su duga maza ne
eh akan wanda dalili wai
ban san dalili ba yara da suna makaranta da yarin yana yaula yana sayar da abun nan waya din nan ana haka aka kama shi ni ban san dalilin ba duk ya gama yana karatun nas ne to aka kama Abdul Karim din aha
dalibi ne ma na makaranta yana
magaranta yana magaranta
karatun sana shi mai koyon karatun nas
yayi kakar ashirin
gidauniyar kare haƙƙin mata da yara ta Al-Amin na cikin kungiyoyin da ke gwagwarmayar kwato haƙƙin waɗannan mata kuma shugabar gidauniyar Hajiya Hamsatu Al-Amin ta yi ƙarin bayani ga wakilin mu Haruna Dauda
wa'anda aka kama shekara 10 yau wasu ya kai shekara 9 wasu ya kai shekara 7 har yanzu ba labari ba ba mu ji abin nan komai daga gare su Bashiru kan ji ba haushe kamar an shuka dusa to koda dabba ko zakaran gidanka ya bata akwai haƙƙi akan ka ka fita ka nema balle ma a ce ke uwa ko kuma ke mace mijinki an zo an dauke shi a cikin gidanki yau ya kai shekara 10 ba wanda yake miki uban a cikin nan akwai mata su 19 wanda iyayensu gwamnati sai ta kirawo su take su zo za a yi training na su akan civil su shiga civilian JTF to a wannan shekaran har yau ƴaƴansu randa za su fita kawai sai abokan su suka zo musu da takalman su da jakan su kuma har yau ba a gaya musu komai ba a cikin matan nan biyu sun riga sun mutu matan da nake gaya muku nan wasu har sun je sun shiga Boko Haram din da kansu tunda gwamnati bata kula da su su samu abin da jawabi akan ƴaƴansu da suka bata ba amma mun bi su duk mun tattaro su mun ce musu akwai hanya ta lafiya wanda zamu bi mu nemi hakkin mu a wurin hukuma to shine yau ga ce kullum girma muke yi mata sai yawa suke yi kowa anan da ka gani ai da danta ko mijinta ni sojoji sun kama
adadin waɗannan mutane za su kai nawa
yanzu muna da 9600 anan dukkan su mata ne da kuma iyaye so saboda haka muna so gwamnati da daya su sa wannan abin nan nasu na sojoji su gaya mana yara nawa suka kama a cikin Maiduguri a cikin yaran da suka gama nawa suka mutu a cikin wanda suka kama ranar 14 ga wannan watan yara nawa ne a cikin giwa barar sannan kuma gwamnatin tarayya muna so ta bada jawabi akan reporton da special rapporteur ta bayar kan abin nan irin abubuwan da ya faru a nan jihar mu ta Borno to har yanzu gwamnati ta yi shiru akai to kuma akwai wani reporton da shugaban kasa ya kafa wata abin nan ta bincike ta shari'a mun je matan nan sun je sun bada jawabi har yau ba mu ji komai ba akai shi ma muna so gwamnatin tarayya ta fidda jawabi ta gaya mana in ma yaran nan babu su kowa dukan mu nan mutuwa muke kira so saboda haka in ma babu su muna so tunda hukuma ne ta kama su muna so mu ji daga bakin mu hukuma wa'annan yara babu sannan iyayen nan su sadakar wa Allah su yi wa ƴaƴansu addu'a so da su samu kwanciyar
nan gaba kadan za mu ji abin da masana dokokin kasa da kula da haƙƙin bil adama ke faɗi akan wannan batu a da ka ce mu
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka
madalla masu rare masana dokoki da haƙƙin bil adama irin su tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Borno barista Muhammadu Maigana sun yi tsokaci dangane da wannan lamari
suna da haƙƙin gwamnati ya gaya musu da cikakken bayanin cewa ga inda iyayenku ƴaƴanku mazajenku ƴan uwanku maza suke wanda gwamnati shine ke da nauyin kama su ko wani abu makamancin haka amma kuma ya zamana waɗanda su wanda ake kiran su da ƴan ta'adda su suka dauke su ma har ilau nauyin na ratai akan gwamnatin da sun fito da kukan su a fili gwamnati ya bada bayani la'alla gwamnati na yin kokarinta ko gwamnati ya ce gashi mun samu waɗansu kuma ga sunayensu saboda su samu bayani wannan sunaye da nake faɗi kuma yana da kyau gwamnati ya amfani da kafan labaru kamar irin tagunan a dinga bayyanawa saboda wanda zai samu ya ji in ya ji zai samu dan uwarsa wannan
wannan shine abin da gwamnati ya kamata ya yi musamman gwamnatin tarayya dan haka to yana da kyau yanzu matan nan kukan nan da suka yi sun nuna hannunka mai sanda ga gwamnati to gwamnati ta fito karara ta gurfanar da mutanen nan a gaban kotu mai laifi a masa hukunci da dan laifin sa wanda ba shi da laifi kuma a sallame shi ya je ya samu ƴan uwansa ya hadu da ƴan uwansa la'alla mamarsa la'alla matarsa la'alla ƴansa
barista Muhammad mai gane kenan a Najeriya sai dai wakilin Haruna Dauda Biyu yayi kokarin ji daga shugabannin hukumomin soja a birnin Maiduguri a dangane da wannan batu amma sun ki cewa uffan kuma babu wani alƙawarin cewa uffan din a nan gaba
mulkin kai ba kan kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alƙawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba kancin bai tsina na komai
masarare ƙarshen shirin ɗan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Dauda Biyu Mahmud Ibrahim Kuli daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so yuna
To a gaida madugun ƴan ƙasa wato shirin ƴan ƙasa da hukuma yanzu kuma lokaci ne da Sallamun Barma zai kawo mana sharhin jaridan Jamhuriyar Niger
Za mu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta waito cewa Shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya halarci taron tantauna hanyoyin farfado da harkokin ilimi a kasashen Jesang Sahel a wannan lokaci da yankin ke cikin kangin annobar corona da matsalolin tsaro. Yarda tace taron wanda ya gudana a ƙarshen mako a birnin Nouakchott na kasar Mauritania ya tsayar da muhimman shawarwari ciki har da maganar zuba kudade masu yawa a fannin ilimi a makarantun primary da secondary a matakin farko fiye da sauran matakai na karantarwa yayin da ake ganin dacewar mai da hankali wajen karatun yaki da jahilci domin matasa maza da mata a matsayin wata hanyar samar da ci gaba a yankin Sahel jaridar Le Venement na cewa bayanan farko-farko sun fara gwada wasu alamomin da ke nunin sojan Faransa ne suka bindige masu zanga-zanga a garin Tera kamar yadda wasu ganau suka fayyace wa jaridar Liberation yadda al'amura suka wakana a yayin wannan takaddama da ta samo asali daga matakin hanawa ayar motocin barkan ratsa a garin Tera akan hanyar su ta zuwa kasar Mali jaridar ta ce a kokarin su na tarwatsa masu zanga-zangar sojan na Faransa sun tada wani jirgin saman da ya fesa barkonan tsohuwa a sararin saman garin gaba daya kafin daga bisani su fara harba bindigogi waɗanda aka gano harsasan da aka yi amfani da su irin na rundunar kasashen kawance ta NATO ne jaridar Air Info ta ce ministan tsaron Niger da takwaransa na cikin gida sun yi nasam a zauren majalisar dokokin kasa wace ta buƙaci su hallara a gaban wakilan al'umma domin su yi bayani dangane da abubuwan ashar da suka wakana a ranar 27 ga watan Nuwamba a garin Tera jaridar ta ce wannan al'amari ya ɓata ran 'yan majalisar domin a cewar su rashin sanin makamar aiki da rashin sanin matsayin majalisar dokoki a tafiyar ƙasa ne ya sa waɗannan ministoci suka ƙi amsa kira saboda haka ya zama dole su yi murabus saboda zargin su da nuna rashin da'a ga dokokin jamhuriya mu karkare da jaridar La Rue de l'Histoire wacce yake cewa jakadan Amurka mai barin gado Eric Whitaker ya yi bankwana da jama'ar wannan ƙasa bayan da ya kammala aikin jakadancin shekaru hudu kuma kafin ya hawo wannan kujera ambassador Whitaker ya yi aikin shekaru biyu a nan Niger kasar da ya ce ya ji daɗin zama da al'ummar ta fiye da duk wata kasar da ya taɓa zama jaridar ta ce jakada mai barin gado ya ce ya ziyarci illahirin jihohin kasar nan sannan ya yi zaman girma da arziki da hukumomi da talakawa yayin da a fannin diplomasiyar Amurka da Niger ya ce an sami ci gaba sosai fiye da yadda ake zato Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gai da Malam Sule yanzu kuma sai wasu sakonin da kuma masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana
Assalamu alaikum suna Muhammad Zulanga, Allah ɗaya jawa Najeriya garkuwar baragen Hadejia. Allah haƙiƙa gwamnatin tarayya ta kan ba da tallafi da shawarar manufa. To amma wajen aiwatar da abin ana akwai tsari da ya kamata a ce an yi musamman in hukumar NEMA ta ba da tallafi ga manoma. To za ta ba da tallafi ga manoma, to ya kamata a ba wa manoma ainihin manoma na kwarai a wata hanyar sarakuna da tsagatai da masu amfani su suka san manoma.
Assalamu alaikum sashen hausa na murya Amerika, sunana Ali Bakori Jega. Magana gaskiya ya kamata gwamnatin tarayya da hukumar FCC da ICPT su mai da hankali ga bankuna, saboda tallafin da shugaban kasa ke basuwa ba don ma'aikatan bankuna na karkatar da shi zuwa ga wasu manhoji ba da ɗan Najeriya ba zai yi tsuwa ba kan halin da yake.
Assalamu alaikum sashen hausa rediyon Amerika, sunana Usman Dogo Madata. A halin yanzu ina kira da abubuwan da suke faruwa daga hanyar Zingeru zuwa Yakila zuwa Kaduna. Yanzu hanyar nan ya zama an shiga wani hali da wanga hanya zuwa Mina. Abinda ya kama daga Zingeru zuwa Yakila da gaskiya ko jiya nan Asabar wala an kwashe mutane a cikin mota suna kan hanyar dawowa gida ta gina daga Mina. Da gaskiya wannan abubuwan da suke ta faruwa kullum haka ake ta yi a hanyar ta gina zuwa Mina.
Madalla kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Cewa a jiya Litinin ne babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya sake tabbatar da shawarar da aka yanke ta jinkirta ɗaukar matakin ƙyale gwamnatin Taliban da kuma ta Myanmar da ta yi ƙaurin suna su wakilci ƙasashensu a majalisar ta ƙasa da ƙasa. A jiya Litinin, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta gurfanar da jihar Texas ta kudu maso yamma a kotu kan zargin cewa 'yan majalisar dokoki na Republican suna nuna wariya ga 'yan ƙabilar Sfania da kuma wasu tsirarin ƙabilu wajen sake sabunta sabon gunduma na majalisar dokoki da ta jiha domin ƙara ƙarfin kaɗa ƙuri'a fararen fata ta jihar Texas.
To madalla a gaishe ki masu sauraro, anan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yi tafi kanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com amma da mashafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta na gabatarwa, sai kuma Salaman Aboko wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu. Ni Sarfil Hashim Gumel da na haɗa na kuma gabatar da nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.